Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar 9 ga watan Mayu na shekara ta 2020. Aisha Sule ce tare da Sarfi Lahashin Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ‘yan kasuwa a jihar Kano, Najeriya sun koka da a buɗe kasuwanni gaba ɗaya idan za a buɗe gari.
A cikin garin Kano akalla akwai mutum fiye da miliyan 5. To yaushe za a ce ‘yan supermarket manya wadda ba su fi guda 4, 5 zuwa 10 ba za su wadatar? Ka je kafin ka shiga wahala, ka zo biyan kuɗi wahala.
Muna tafi da ƙarin bayani, sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar.
Ko da gaske ne an taɓa ruwan sama mai zubowa da kifaye daga sama? Idan kuma haka ne, to a ina ne? Ko wani irin yanayi ke kawo hakan?
Daga bisani za mu kawo muku labarin wasanni daga nan birnin Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar, jami'an kasar Rasha sun bayar da rahoton mutane sama da 10,000 sun kamu da cutar COVID-19 cikin kwana guda, wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai 200,000, a cewar jami'ai mutum 104 sun mutu lokaci guda. Kasar Italiya ta zamto kasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da 30,000 daga cutar coronavirus, inda Burtaniya da Amurka ne kadai ke gabanta. Italiya ta ce ta samu sabbin karin mace-mace har 243 a jiya Juma'a, wanda hakan bai kai yawan waɗanda aka samu ba a baya na sama da mace-mace 900 a rana wanda aka samu a ƙarshen watan Maris. A kasar Spain, biranen Madrid da Barcelona sun sanar da cewa ba za su ɗauki matakin sassauta dokar zama a gida ba kamar sauran ƙasashe, saboda har yanzu yawan waɗanda suke kamuwa da cutar sun yi yawa. Cikin Turai baki ɗaya, ƙasashe na bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu cikin wani yanayi saboda annobar coronavirus. An dai soke duk wasu tarukan mutane tare da baiwa 'yan ƙasashen Turai shawarwari da su yi murnar su a gidajensu. Sarauniyar Ingila Queen Elizabeth ta yi wani jawabi ta gidan talabijin da ba a saba gani ba, da ya hada da takin yaki da kuma coronavirus. Kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durƙushewa, inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi 14.7 cikin 100, wanda hakan ya wuce na Turai da sauran ƙasashen da suka ci gaba irinsu Japan da Burtaniya. Tasirin cutar coronavirus ya mayar da Amurka baya, wadda 'yan shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi. A 'yan watannin da suka gabata kawai, yawan rashin ayyukan yi a fadin kasar yana kan kashi 3.5 cikin 100, wanda shine mafi kankanta da aka gani cikin shekaru 50. Yana kuma kasa da na kungiyar tarayyar Turai na kashi 6.2 cikin 100. Rahoton da aka fitar na ayyukan yi da hukumar kididdiga ayyuka ta Amurka ta fitar jiya Juma'a, wanda ya nuna cewa Amurka ta rasa ayyukan yi miliyan 20.5 cikin wata guda, wanda shine yawan da ba a taba gani ba a tarihin tattalin arzikin Amurka. Yawan Amurkan da suke karɓar tallafin rashin aikin yi na sauyawa, yayin da ba kowanne bane yake neman tallafin ba 'yan makonnin da suka gabata, inda wasu suka samu wasu ayyukan. Wani ƙwararre kan cututtukan da akan samu daga abinci da dabbobi, wanda ke aiki da hukumar lafiya ta duniya WHO, jiya Juma'a ya ce shi dai ya yi imanin cewa wata kasuwar da ke birnin Wuhan na ƙasar China, inda ake sayar da dabbobi masu rai, ta taka rawa sosai game da ɓullar cutar coronavirus, wacce ke haddasa cutar COVID-19. To amma ana buƙatar ƙarin bincike don tabbatar da ainihin yadda abin ya faru. Gwamnatin China dai ta rufe kasuwar a watan Janairu a matsayin wani bangare na ƙoƙarin tsaida yaduwar cutar, tare kuma da tsaida sana'ar saye da sayarwa da kuma cin namun daji. Da yake magana da manema labarai a birnin Geneva, ƙwararre a bangaren cututtukan da ake ɗauka daga abinci da dabbobi, wanda ke aiki da WHO, Peter Ben Emberg, Ya ce akasarin wannan kasuwar na samar da nama da abin zaman gari ga miliyoyin mutane a duniya, don haka a maimakon hukumomi su tsaye da irin waɗannan kasuwanni ya kamata a bubuɗe su. Ya ce har yanzu ba a san yadda aka yi ba dabbobi masu rai ko kuma masu hada-hada a kasuwar suka kai cutar kasuwar ba.
Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da jihohin Najeriya suka kasance cikin dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar cutar COVID-19 a jihar Kano da ke arewacin kasar, kamar ana cibka ne yana kuma warwarewa ganin yadda ake samun cinkoson jama'a a wasu kasuwanni da aka bude a Kanan domin hada-hada a ranakun Litinin da Alhamis, wanda ke jefa tsoron yaɗa cutar corona a tsakanin al'ummar jihar. Daga Kano ga rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Bayan fara aiki da dokar hana zirga-zirgar jama'a a birni da kewayen Kano domin daƙile cutar corona a jihar, hukumomi sun sassauta dokar domin sayayyar kayayyakin masarufi na yau da kullum a wasu keɓantattun kasuwanni da kantina da gwamnati ta amince da su. Dokar fita sayayyar na aiki ne daga karfe 10 na safe zuwa karfe 4 na yammacin ranakun Litinin da Alhamis da aka yarda mutane su fita. Sai dai yadda ake samun turmutsun jama'a a waɗannan wurare na zama abin fargaba game da sha'anin wannan cuta ta corona.
A cikin garin Kano akalla akwai mutum fiye da miliyan 5. To yaushe za a ce 'yan supermarket manya wadda ba su fi guda 4-5 za su wadatar? Ka je kafin ka shiga wahala, ka zo biyan kuɗi wahala. Turere abin ba kyau ko kankani. Saboda haka da Allah, in har za a sake bude kasuwa, misali kamar da suke cewa supermarket da wasu 'yan kasuwanni na kayan abinci, a bude gaba ɗaya irin su kasuwar Sabon Gari, a bude su suma, saboda akwai abubuwa da jama'a suna bukata da kantin Kwari. Duk wata kasuwa da take a Kano a bude ta, saboda a samar da sauƙin cunkoso na jama'a.
Alhaji Abubakar Sadiq Muhammad kenan, wani mai kula da al'amura a nan Kano, shi ma wani ɗan kasuwa Alhaji Najib Tukur, na cewa
da gwamnati ta buɗe kasuwanni kuma ta ƙayyade wasu ranaku da ya kamata mutane su fita su je su yi sayayya na harkar yau da gobe. In ka duba gwara ka ce gaba ɗaya ka buɗe gari, kowa ya fito ya saida abin da yake sayarwa wa wanda ake tsananin buƙata, domin akwai abubuwan da ba su zama dole ba ba a da buƙatar su. Domin idan ka ce ka riga ka ƙayyade inda za a je a yi sayayya, to da idan mutanen nan mutum 5 ne ko 10 suke zuwa su yi sayayyan nan, sabanin wannan gurare da aka ƙayyade, to za ka iya ka samu mutum 50 ko 100 wanda suka je domin su yi sayayya a gurin nan. Shi ne abin da Bahaushe yake cewa an gudu ba a tsira ba. To sai ka ga in ka yi sati 3 ba ka ɗauki wannan cuta ba, a wannan ranar kuma za a iya gaba ɗaya a yi spraying wannan cutar ga al'umma.
Wannan mataki na gwamnatin Kano na keɓe wasu kantina domin hada-hada ya sanya ƙananan 'yan kasuwa a kasuwar kantin Kwari na nuna damuwa, suna masu cewa kamata a yi mahukunta su ba su makamanciyar wancan dama da aka baiwa manyan 'yan kasuwa. To amma Alhaji Abba Bello da ke zaman manajan daraktar kasuwar kantin Kwari na cewa
na farko mun ga al'umma tana cikin damuwa, gaskiya ne wannan. Na biyu, a bisa yanayin da ake a ciki, babu inda za a saki mutane su kaka su dawo yanda suke yin mu'amala a da, ba zai yiwu ba. Amma me dole a tausaya a dubi masala ta al'umma. Duk matakin da za mu ɗauka sai ya biyo bayan umarnin gwamnatin jihar Kano. Sai mun tattauna da gwamnatin jihar Kano, ta ba mu shawara, mun ba ta shawara, an fitar da abin da yake gani, shi mafi alhari ga al'umma, shi ne abin da za mu gabatar.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke kokawa kan yadda suka ce 'yan kasuwar na ta da farashin kayayyaki, duk kuwa da ibadar Ramadan da ake ciki, ga kuma yanayin alhini da kuma fargabar cutar corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, masu sauraro kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin an soshin tambayoyinku, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da suka hada da Mansur Babu Wuro na faɗa da Muhammad Ahmad Umar da Khadija matar mai kayan miya Orji Kwatas Gombe da Sani Muhammad Chindo da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Umar Foreba da Adam Adam da Alhaji Bura Dada da dai sauransu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan da kuma ansoshin su Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman ta kalafiya masu son sanin ko da gaske ne an taɓa ruwan sama mai zubowa da kifaye daga sama idan kuma haka ne to a ina ne kuma wani irin yanayi ke kawo hakan. To bari mu fara da kashi na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan. Idan masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na ƙarshen na ansoshin da ya baku inda zai dan sake komawa baya kadan ya dora kan bayanin lailatul qadari saboda a fahimta sosai
kuma a ce misali Allah ya sa a bana shekara ta 1441 na hijira ka dace da lailatul qadari kafin wannan shekarar ma a baya ka dace da lailatul qadari akalla guda goma ko kuma tun daga balagar har zuwa mutuwanka ka dace da lailatul qadari akalla guda 20 ko 30 to kai lissafi shekara 84 ko da 33 sau 80 sau 20 ko 30 kaga shekaru suna da yawa saboda haka wannan lailatul qadari da Allah ya boye a cikin goman ƙarshe ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin baiwar da yawa wannan al'umma bai yi wa sauran al'ummomi ba idan ka duba al'ummomin da suka gabace mu akwai wanda ke shekara 200 a duniya kafin ya koma ga Allah akwai wanda ke shekara 500 kusan shekara 1000 ko fiye da haka akwai wanda suke yi amma sai ka iske mu da shekarun mu da ba sa wuce 60 70 80 in an yi ainin ne a samu mai 100 da to amma zaka iske in aka tara ayyukan mu sai sun fi jan nauyin ma'auni akan ayyukan su saboda baiwar da Allah ya mana kasancewar mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin su lailatul qadari din da bai ba mu wasu al'ummomi kafin mu ba saboda haka akwai lailatul qadari yana nan duk wanda ya aikin kwarai za a ninka masa kaman yayi ainihin ibada na shekara 80 da wani abu sa'annan akwai su itikafi sannan kuma akwai su salloli waɗanda mutum ke tashi na tahajjud tsakanin shi da ubangijin sa yayi ko a jami'i ko shi kadai ko kuma shi da iyalinsa duk waɗannan abubuwa gara basa ne da Allah madaukakin sarki ya tanada ma wannan al'umma sannan kuma ba kowa yake dacewa da shi ba sai wanda ya nema kuma wanda ya nema din ba wani abu ake rubutawa a goshin sa cewa wannan ya dace da lailatul qadari ko ya ganta ba sai dai alamomi da aka yi bayani na ainihin wato rashin zafi a wannan shekara a wannan daren in misali ana azumi da ainihin zafi ne yanayi a wannan dare ba zai yi zafi ba sa'annan babu hayaniya babu kukan karnuka ko jakuna da makamantansu da kuma alamomin cewa mutum ya ga bayan Ramadan din yana ƙara kusantar Allah da ayyukan alkhairi yana ƙara samun biyan bukata ga lamuransa da kuma lamuran waɗanda ya roƙa musu Allah sannan kuma Allah madaukakin sarki yana ƙara sa masa kyamar yin aikin laifi wanda Allah baya so yana ƙara kusantar ayyukan alkhairi to waɗannan duka alamomi ne dan haka ba a samu wannan ba ko kuma ba a samun wannan sai a goman ƙarshe dan haka kuma kamar yadda muka yi bayani a baya Ramadana kwanakin suna ƙarewa ne alkhairin sa suna ƙaruwa saboda haka mu roki Allah ya ba mu ikon tashi ya cire mana kasala mu yi don Allah in mun yi kuma Allah ya datar da mu in ya datar da mu Allah ya karba mana kuma ya tabbatar mana da sakamakon abin da muka aikata tun daga duniyar mu har zuwa makomar mu ta aljanna insha Allah sa'annan aka ci gaba da cewa me ya bambanta goman ƙarshe da sauran ranakun watan azumi to kamar yadda muka yi bayani dai shine abin da muka ambata a baya akwai su itikafi din bayan lailatul qadari sannan kuma akwai wato ainihin wato bada zakatul fitr wato ma'ana zakkan kono wanda ainihin wato ake bayarwa ga mabukata kafin a tafi sallar Idi wannan kuma ba wai sai wanda ya tara dukiya ta shekara ko kuma ta kai nisabi ba ko da yaro aka haifa namiji ko mace bawa ko ubangidan bawa a yayin da ake da bayi to wannan zakar matukar suna raye kuma suna da halin fitarwa to ta wajaba a gare su su fitar da ita kafin sallar Idi don wannan din yana ƙara ƙarfi wa karɓan ibadar mutum da ya yi a cikin watan azumi sannan kuma yana ƙara danƙon zumunci da alaƙa tsakanin masu shi da marasa shi domin kuma wannan shi ke ƙara haɗin kan al'umma baki ɗaya ranar da za a wayi gari da wanda ake ganin bai da shi da wanda ake ganin mai shi ne kowa zai tafi Idi yana murna yana farin ciki don ya ci abinci kuma al'umma sun tuna da shi don haka wannan a takaice shine bayani akan ainihin wato wannan wata mai alfarma na Ramadana sannan kuma mutane su lizinci istighfari tsakanin su da Allah da kuma karatun alqur'ani mai girma kamar yadda muka yi bayani ko su su karanta ko su je guraren da ake ainihin tafsirai ko kuma su saurara ta kafafen watsa labarai musamman kafafen watsa labarai na radio talabijin jarida da kuma wannan social media da ake da shi a yanzu don haka duk waɗannan za su taimaka wa al'umma don samun kusanci zuwa ga mahaliccinsu muna fata Allah ya karɓi ayyukanmu na Ramadana da ma sauran ayyukanmu baki ɗaya ya zamo sanadiyar samun tsiranmu a nan duniya da lahira ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya yi mana dukkan wata cuta da musiba da wata annoba ya raba mu da talauci kuma ya mana kyakkyawan ƙarshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
tambayar su sani mai langelange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya masu san sanin ko da gaske ne an taba ruwan sama mai zubowa da kifaye daga sama idan kuma an taba yi a ina ne kuma wani irin yanayi ke kawo hakan to dan sanin wannan ansar na tuntubi wani ganau bajiyau ba wanda ya sha yin tafiye-tafiye zuwa wurare da dama wato madakin samunaka Mallam Garba Suleiman wanda ke da zama a birnin Boston nan Amurka wanda ya ce
Alhaji Usman Aliyu Takalafiya da Muhammadu Sani mai lange-lange da masu sauraronmu barkanku da warhaka. A hakikanin gaskiya ni kam wannan ba jiyau ba ne ganau ne. A 1992 zuwa 1993 ba zan iya tuna shekarun ba ita kamar mai. A wata ƙasa da na taɓa zama a can a Dar es Salaam a wannan shekara Dar es Salaam a Tanzania. Akwai iska da aka yi mai ƙarfin gaske wato kamar guguwa wanda a turance akan ce hurricane ko kuma tornado irin iskokin nan masu ƙarfin gaske wanda Allah subhanahu wataala da yake kawo komai amma a ilimin kimiyya wato science aka alaƙa da abun kamar a ce geography geographically wato jama'a za su san irin ƙarfin guguwan da ke rugawa a cikin teku wanda yake rarrike teku za ta riƙa juyawa tana murɗawa ta sama ruwa ya sama to iska yakan ɗibi da ruwan da kifaye da duk wani halittu na ruwan da zai iya ɗauka ya tafi da shi wuri mai nisan gaske ya zubar da su a ruwa To in aka gama ruwa aka ɗauke sai jama'a su yi mamakin cewa ya aka yi ga ruwa an ɗauke ga kifaye bira adadin sun zubo da abubuwa da yawa da na halittar ruwa tuma ba ga kifi ba. To waɗansu suna sashe a kan abu biyu waɗansu su ce kai wannan ai ikon Allah to ai daman ikon Allah ne tunda in Hausawa masu sauraron wannan suna ji. Za su iya tunawa da waƙar shata wanda yake cewa ya je bakin teku ya ga ruwa inda yake turo ko yace kai tekun ikon Allah ne shi ma ikon Allah ne to wannan abin da ke faruwa ikon Allah ne din a bar shi a haka dole ikon Allah ne sannan kuma su masu ilimin kimiyya sun ce to gashi wannan iska mai ƙarfin gaske da ta ɗibo wannan ruwa ya sama ya watsu kifayen da aka ɗibo daga teku aka yi sama da su shine fa suke zubowa sai a dace cewa a kifayen nan daga can al'arshi suke zubowa to Allah mai yadda ya so ne. Allah ya ga dama ma yana iya zubo kifin daga Samaniya ba tare da wai sai an dibo su daga teku ba. Wannan kenan. To a waɗannan garuruwa akwai Morogoro, Darussalam ita kanta da su Tanga, Morogoro, wato wannan iska mai ƙarfi da ya dubo su da su Tabora, sunan waɗannan garuruwa da Muwanza, wanda yake wannan gari Muwanza an san su da daman kifi tunda suna kusa da tafkin Lake Victoria, wato wannan kaman dam din mu da ke kusa da mu da Chad, wanda ake cewa kaman wajejin su ba gadin nan. To irin wannan tafkunan, to ko shi in an yi ruwa ya cika ya tumbatsa yana iya watso waɗannan kifaye su watso su zo doron ƙasa, ba su iya kuma komawa, mutane su warwaso. Waɗansu kuma su suna kyaman suna tsoron kai wannan kifi a diba cikuwa. To ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa kenan wannan abu na gani tabbas. Banda wannan, kafin ma mu tafi da nisa a nan Kaduna, akwai shekara da shekaru da suka wuce wannan masu manya da tawa da suke kabala a Kaduna ba da nisa ba, an taba wani gagarumin ruwa da ya tunkudo kifi wanda yake aka yi jiwa ta fadi, kuma kifin na shark ne. Kuma mutane suna kiyasin cewa wannan kifi ya biyo idan ruwa ne da ruwa ya tambado shi daga teku, ya biyo ya zo da ruwa ya kare ruwa ya kare wa danka da ruwa ya janye ya fito tukui a bayan doron kasa. Mutane ko suka yi ta diba suna ta sara da adda da yake kowa ya san shark. Wanda bai san shark ba, to wani halittar ruwa ne, kifi ne katan gaske. Haka nan mutane suka yi ta diban sa. Inda mutum zai bincika ya tambayi dattawa da suka dade suka zauna a nan a Kabala Kaduna za su tabbatar da wannan labari. Shekaru da dama da suka wuce wannan kenan. Na biyu, a nan Amerika ma a North Dakota ne ko South Dakota an taba yin irin wannan da aka yi irin wannan guguwa iska mai karfi, teku ta cika ta batse ta tunkudo ruwan da ba a taba zato, yadda shata ke cewa ruwa na turo koye turo koye tunkudo, to kifayen da ya turo ai bila adadin sai wanda ya gani yana nan a gogulin ma mutum zai gogulin zai gani. To wannan kifaye da aka turo sai da aka hana motoci da yake sunan Amerika suna da irin kiyaye haƙƙin halittu ko na ruwa ne ko haƙƙin bil adama, ko wani irin halitta suna da kiyaye kare rayukansu, aka hana motoci wucewa domin gudun kada a taka kifayen nan. Aka dinga mai da su aiki ake na musamman nan mai da su cikin teku, tunda ruwa da ya janye an rasa yadda za a yi su koko sun rasa yadda za su yi su koma. To ina fatan dai masu sauraron mu suna ji da kuma masu yin wannan tambaya, Usman Takalafi Aliyu, Usman Takalafi da Malam Sani mai lange-lange ya wuri, ina fatan duk kuna jin wannan da masu sauraron mu irin abubuwan da ya kan faru. Sannan kuma bacin wannan abinda nake so masu sauraron mu su lura shi ne, ko da ku diddifi a cikin garuruwanmu irin kamar misali a Kano ma an taɓa yin haka, ku diddifi wanda yake ba za a rasa kifaye ba a ciki tarwaɗa, wanda yake idan ya cika ya cika ya batse kifayen nan da suke ciki sai ruwa ya awon gaba da su ya fito da su ya wanke su. In an gama ruwan nan sai ka ga kifaye a dolan ƙasa a titi a rasa yadda aka yi, sai a zaci a kifayen nan daga sama suka faɗo saboda ruwan sama da aka yi ruwa zato sun bi idan ruwa ne ku suka taho. Abubuwan da yake faruwa kenan abin da yake kawo dalilai da za ka ga kifaye a cikin gari bayan an ɗauke ruwa. Ina fata masu sauraron mu za su gamsu da wannan taƙaitaccen bayani akan dalilai da ke sa a ga kifi a doron ƙasa bayan an ɗauke ruwa, inda ake zaton a tsinci wuta a makera aka zo aka tsince ta a masaka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda an sa mana tambayoyi game da watan azumi da kuma madakin samu naka mazaunin birnin Boston na nan Amurka Malam Garba Suleiman, sai kuma injiniyan mu na yau Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalabasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice daga nan Washington.
Wasanni a takaice.
An fito da sababbin dokoki da tsare-tsare da za a yi amfani da su a kokarin komawa gasannin kwallon kafa domin kammala kakar wasanni da aka dakatar sakamakon annobar coronavirus. Daga ciki za a baiwa kungiyoyi damar canja 'yan wasa har 5 a maimakon 3 a lokacin wasa daya, wanda hukumar FIFA ta amince da shi domin tunkarar cinkoson buga wasanni da za a shiga idan an dawo wasa. Haka kuma akwai zaben dakatar da amfani da mataimakan alkalin wasa masu kula da hoton bidiyo domin kare lafiyar jami'an da za su yi aiki tare a cikin karamin daki a duk tsawon lokacin buga wasa. Gasannin lig da dama na duniya da aka dakatar sakamakon annobar sun soma shirye-shiryen dawowa, yayin da tuni wasu sun suka soma atisaye. A kasar Ingila, kungiyar kwallon kafa ta Watford ta bi sahun takarorinta Brighton da Aston Villa wajen bayyana rashin amincewa da tsarin amfani da filayen wasa da ba na kowane bangare ba idan an dawo kammala kakar wasanni ta gasar Premier. Ko baya ga waɗannan kungiyoyin uku da suka bayyana matsayarsu a fili, rahotanni na nuni da cewa kungiyoyi da dama ba za su goyi bayan wannan tsarin ba a zaɓen jin ra'ayoyinsu da za a gudanar a ranar Litinin. Dan wasan gaba na Najeriya Odion Ighalo ya bayyana fatan tsawaita zamansa na aro a kungiyar Manchester United har zuwa kammala kakar wasanni. Ighalo mai shekaru 30 ya koma kungiyar ta United ne a watan Janairu daga kungiyar Shanghai Shenhua ta kasar China, inda kuma kwantaragin nasa zai karkare a ranar 31 ga watan nan na Mayu. Ana tunanin komawa gasar Premier a watan Yuni, to amma kuma yanzu haka ana kokarin soma gasar Super League ta kasar China din, wanda hakan kan iya tilastawa Ighalo komawa kungiyarsa ta Shanghai. To sai dai akwai yuwar kungiyar ta United ta tsawaita kwantaragin nashi bayan da jami'anta suka yi ta bayyana gamsuwa da kwazonsa. Shahararren tsohon dan dambe Amurka Floyd Mayweather ya bayyana cewa yayi adabo da fafata dambe a rayuwarsa bayan da wasu da dama suka yi ta hasashen cewa yana shirin ta da tuba. Tsohon zakaran na ajin masu nauyi ya lashe manyan kambuna na duniya 5 daban-daban kafin ya bayyana yin murabus daga fafata dambe, amma kuma sai aka yi ta baza jita-jitar cewa tsohon dan damben mai shekaru 43 na shirin dawowa fagen daga. To sai dai Mayweather ya kareta wannan jita-jitar, yana mai cewa shekaru sun tafi kuma yana son karkarewa da kuzari da karfin jikinsa ba kamar sauran ƴan dambe da ba su san lokacin da ya kamata su yi murabus ba. Murtala Faruk dan yinna a Washington DC.
Yanzu kuma gasar fili ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yau Asabar, jami'an kasar Rasha sun bayar da rahoton mutane sama da 10,000 sun kamu da cutar COVID-19 cikin kwana guda, wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai 200,000, a cewar jami'ai mutum 104 sun mutu lokaci guda. Kasar Italiya ta zamto kasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da 30,000 daga cutar coronavirus, inda Burtaniya da Amurka ne kadai ke gabanta. Kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durkushewa, inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi 14.7 cikin 100, wanda hakan ya wuce na Turai da sauran kasashen da suka ci gaba irin su Japan da Burtaniya. Tasirin cutar coronavirus ya mayar da Amurka baya, wadda in shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe insha Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Hailu Haile da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Aishatu Sulace ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.